Sashen Hausa na Radio Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai kayatarwa wanda kungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTB ta dauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirin mu na yau. Ubangiji yayi mana jagora. Amin.
Jama'a masu sauraron mu, barkamu da wannan lokaci. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a wannan fili namu wanda muke nazari daga cikin maganar Ubangiji Allah. Muna yi kyakkyawan godiya domin wannan dama da zarafi da ya sake ba mu inda za mu ci gaba da bincikawa daga cikin maganarsa. Lallai hakika Ubangiji ya cancanci yabo da girma da daraja. Domin lallai ya ba mu maganarsa, ruhunsa kuma yana taimakon mu muna nazarinta, muna koyan nufinsa. Muna yi wa Allah godiya domin wannan kyakkyawan dama da kuma zarafi. Hakanan kuma masu sauraron mu muna gode maku matuƙa, domin hakikanin gaskiya muna farin ciki da jin daɗin yadda da dama daga cikin ku kuke kiran mu. Kuna yi mana addu'a, kuna ƙarfafa mu, kuna yi mana tambayoyi, muna godiya matuƙa. Ubanmu wanda ke cikin sama ya ci gaba da sa maku albarkarsa. Muna godiya domin goyon bayan ku na tallafawa aikin bishara radio. Allah wanda kuke wa ya ci gaba da buɗe maku sakatun sama ya zubo maku da albarkunsa. Domin gode matuƙa, Allah ya albarkace mu baki ɗaya. To kamar yadda muka saba, kafin mu yi addu'a mu ci gaba da nazarin mu na yau, za mu karanto waɗansu daga cikin saƙonnin ku masu sauraron mu. Akwai saƙon gaisuwa da jin daɗi da farin ciki da kira daga Radio Elwa zuwa ga Baban Rabran Audu Bakwai a Ekuwa Maraba Ƙanƙara a can Katsina DCC. Baba yana kiranmu yana farin ciki da jin daɗin yadda muke koyar da maganar Allah. Mun gode Baba, duk da kayi ritaya baka gaji ba, Ubangiji Allah ya sa albarka tare da iyali. Mun gode kwarai. Radio Elwa na godiya ga Baba Rabran Audu Bakwai a Ekuwa Maraba Ƙanƙara. Sai kuma Malam Basiru Magaji, shi kuwa a Ekuwa Church unguwar Mai Kafi a Katsina South DCC cikin jihar Katsina kenan. Yana yi mana godiya da kuma nuna jin daɗinsa yadda Elwa ke faranta zuciyarsa da kuma koyarwarmu. Tana ƙarfafa shi, har ma Malam Basiru ya ce wani lokacin sai ya ji kamar ya tashi ya kama rawa. To Malam Basiru Magaji, muna godiya. Allah sa ma albarka da iyali. Bari maganar nan ta Ubangiji ta ci gaba da canza rayukanmu domin kawo girma da ɗaukaka ga sunan Ubangiji. Mun gode kwarai da gasken gaske. Sai kuma saƙo na Mr. Sama'ila John a unguwar Ɗan Kunama a Ikara Diocese cikin jihar Kaduna. Ya ce, ina yi wa dukan ma’aikatan Radio Elwa fatan alheri, ina kuma gaishe ku da aiki. To, Mr. Sama'ila John, unguwar Ɗan Kunama, muna godiya. Ubangiji Allah ya sa maka albarka. a gaida dukan ƴan ikkilisiya a unguwar Dan Kunama a Ikara Diocese. Sai kuma saƙon Mr. Moses shi kuma daga Taraba, babu sauran lakani ya ce, ku yi mana addu’a domin na rasa kayayyakina sakamakon rikicin da aka yi tsakanin mumuye da Fulani, ba ni ma da abin da zan ci balle wurin da zan tsaya, ba aikin yi, amma ku yi addu’a yadda Allah zai min kyakkyawan tanaji. To, Mr. Moses a Taraba, mun gode da saƙonka. Abin da ka rasa, Allah ne mai bayarwa godiya gare shi tunda kana nan a raye. Lallai zai sake yi maka alheri. Don haka muna addu’a, Ubangiji Allah wanda ke cikin sama ya ci gaba da biyan buƙatunka, ya kuma yi maka tanaji na alheri. Sai kuma Mr. Yakubu Dabo Rahos a Riyom cikin jihar Filato ya ce, gaskiya rediyo Elwa muna yi muku godiya, muna kuma gaishe ku duka da wannan gagarumin aiki naku. To, Mr. Yakubu Dabo Rahos a Riyom muna godiya. Allah sa ma albarka, mun gode da wannan saƙo naka. Sai kuma Mr. Joshua Hage falasafa kuda daga Micika cikin jihar Adamawa ya ce, na kira ku ne musamman domin na ga ya yi kyau in kira ku in gode maku, Allah kuma ya ci gaba da yi muku sakayya saboda wannan aiki naku. To, Mr. Joshua Hage falasafa kuda a Micika, muna godiya. Ubangiji Allah ya albarkace ka, mun gode ƙwarai da gasken gaske. Ƙarshe sai Mr. Sarakuna Bitrus a Ɓagwara cikin jihar Bauchi ya ce, ni mai sauraronku ne, kuma gaskiya ina son in shaida muku cewa ina mai matuƙar jin daɗin shirye-shiryenku. Ba na fasa sauraronku kowace asuba. Ubangiji Allah ya ƙara muku hikimarsa, ya kuma ci gaba da bishe ku cikin wannan gagarumin aiki wanda ya danƙa muku. To, Mr. Sarakuna Bitrus a Ɓagwara, muna godiya, kai ma Allah ya albarkace ka. To, za mu yi addu’a kafin mu ci gaba da nazarinmu. Ubanmu da Allahnmu wanda ke cikin sama, makaɗaicin sarki kake Allah mai iko duka, mun gode maka domin masu sauraronmu. Mun gode maka domin saƙonninsu na farin ciki da jin daɗin yadda kake koya masu maganaka. Mun gode domin mun sani mu yin ɓu ne a hannunka, kayan aiki kai ne kake magana ta wurinmu. Allah, muna godiya. Ka sa masu sauraronmu albarka irin su Reverend Audu Bakwai retired a can Maraba Ƙanƙara, da Malam Basiru Magaji a can gidan Mai Kafi. Muna addu’a ya mai tsarki mai iko duka domin Malam Sama’ila John unguwar Dan Kunama, ka albarkace shi, ka kuma albarkace Sarakuna Bitrus a Ɓagwaro. Muna addu’a domin Mr. Moses a Taraba, wanda rikici ya sa ya rasa komai. Ubangiji, tunda yana da rai yana da kai, bai rasa komai ba, bari kai kaiwa ɗanka tanaji. Mun gode domin Yakubu Dabo a Riyom, Allah shi ma ka sa mai albarka. Kasawa Mr. Joshua Hage falasafa albarka a Micika, da sauran dukkan masu sauraronmu waɗanda muke suna sauraronmu, ya Allah ka sa musu albarka. Ka kuma bi da mu yanzu da za mu ci gaba da nazarin nan. Ubangiji, bari kai ka koya mana magana ka a cikin sunan Yesu Almasihu Mai Cetonmu. Amin. To, masu sauraronmu, muna nan dai muna nazarinmu a cikin wahayin Yahaya. Idan ba ku manta ba, a nazarinmu na baya mun ga hukunci, kuma wannan hukunci lalle yana nuna mana irin hasalar Ubangiji Allah. Mun ga inda aka yi walƙiya da kuma ƙarerraki masu tsanani da aradi da babban rawar ƙasa da suka faru, wanda ba a taɓa yi ba tun da ɗan adam yake a duniya. Sa’ilin nan mun ga yadda babban birnin nan ya rabu uku, biranen al’ummai kuma suka faɗi. Ubangiji kuma ya sa dukkan tsibiri ya ɓace, manyan duwatsu ma ba a ƙara ganinsu ba. Bayan wannan ne muka ga waɗansu manyan ƙanƙara, masu kamar kayan jaki suka faɗo kan mutane daga sama, har mutane suka zagi Allah saboda irin wannan bala’in ƙanƙarar. Bala’in nan kuma mai ban matuƙar tsoro ne da kuma dugunzumar da rai. Wannan ya girgiza mazaunan duniya wanda mun sani zai faru ne a lokacin babban tsanani. Mutane kuma, maimakon su tuba, za su ci gaba da ƙiƙashe zukatansu, za su ƙara taurarewa, har ma magana Allah ta ce za su ci gaba da saɓan Allah. Sannan sai muka ga mana bayani a kan karuwa, inda mun iya ganewa Shaiɗan yana da tasa mace, wato wata karuwa mai ƙazanta, wadda ita ce yau take mulkin sarakunan duniya, waɗanda sun juya wa Allah baya. Tana yaudarar su, suna bautar Shaiɗan maimakon bautar Allah. Wannan kuma kwaikwayo ne wanda Shaiɗan ya yi domin kowanne abu Shaiɗan yakan kwaikwayi Allah. Yesu Almasihu yana da amaryarsa ikkilisiya mai tsafta, Shaiɗan kuma yana da tasa mace, wata karuwa mai ƙazanta wadda take yaudarar mazaunan duniya da zunubinta inda suke bautar Shaiɗan maimakon Allah. Haka kuma, ta makantar da idanun sarakunan duniya da yawa. Dokaruwar nan mun gani ta zama kwatancin dukan addinai na ƙarya waɗanda ba na Allah ba. A littafi mai tsarki aka kwatanta bin gumaka ko bin wani addini na ƙarya da yin fasikanci. Lallai, bari ni da kai mai hankali, idan ba mu tsaya wa Allah mai rai ba, ranar bayyana Almasihu, akwai da na sani a wurin waɗansu, amma kai da ni da ke bari mu riƙe Ubangiji Yesu Almasihu, domin in ya bayyana, ba mu da wani dalilin yin da na sani. To, a cikin nazarinmu, za mu tashi ne a cikin Sura ta 17, a cikin littafin Wahayin Yahaya. Sura ta 17 za mu tashi daga aya ta 6 zuwa aya ta 18 za mu karanta. Ga abin da maganar Ubangiji Allah take cewa, a goshinta kuma an rubuta wani asirin suna, Babila mai girma uwar karuwai uwar abubuwan banƙyama na duniya. Sai naga matar ta bugu da jinin tsarkaka da kuma jinin mashaidan Yesu. Da na ganta, sai na yi mamaki ƙwarai da gaske, amma mala’ikan nan ya ce mani, don me kake mamaki? Zan buɗe maka asirin matan nan da kuma na dabban nan mai kawuna 7 da ƙaho 10 da take ɗauke da shi. Dabbar nan da ka gani, wadda take da kenan, a yanzu kuma ba ta, za ta hawo ne daga ramin mahallaka, ta je ta hallaka mazaunan duniya, kuma waɗanda tun a farkon duniya ba a rubuta sunayensu a littafin rai ba. Za su yi mamakin ganin dabbar, don da tana nan a yanzu ba ta, za ta kuma dawo. Fahimtar wannan abu kuwa sai a game da hikima, wato kawuna 7 ɗin nan tiddai ne guda 7 waɗanda matar take zaune a kai. Har wa yau kuma, sarakuna ne guda 7 waɗanda 5 daga cikinsu aka tuɓe, ɗaya yana nan, ɗaya bai zo ba tukuna. Sa’an da ya zo kuwa, lallai zamaninsa na lokaci kaɗan ne kawai. Dabar da take a nan da a yanzu kuwa ba ta, ita ce ta 8. Daga cikin 7 ɗin nan kuma ta fito, za ta kuwa hallaka. Ƙahonin nan 10 kuwa, da ka gani sarakuna 10 ne waɗanda ba a naɗa su ba tukuna, amma a sa’a ɗaya tak, za a ba su ikon yin mulki tare da dabbar. Waɗannan ra'ayinsu ɗaya ne, za su kuma baiwa dabban nan ikonsu da sarautarsu, za su yaƙi da ɗan rago kuma zai cinye su, shi da waɗanda suke tare da shi, kirayayyu zaɓaɓɓu amintattu, domin shi ne Ubangijin iyayen giji. Sai mala’ikan nan ya ce mani, ruwan nan da ka gani a inda karu wannan take zaune, jama’a ce iri-iri da taro masu yawa da al’ummai da harsuna, ƙahunin nan goma kuma da ka gani, wato su da dabban nan, za su ƙi karuwar, su washe ta, su tsiraita ta, su ci namanta, su ƙone ta, domin Allah ya rufe su da zartar da nufinsa. Su zama masu ra’ayi ɗaya, su baiwa dabban nan mulkinsu har a cika maganar Allah. Matan nan, da ka gani kuwa ita ce babban birni da yake mulkin sarakunan duniya. To, Ubangiji ya ƙarawa maganarsa albarka, amin. Nazarin nan namu zai mai da kai ko hankali ne a kan asiri, wanda yake a cikin inda muka yi karatun nan, amma wannan abu ne wanda Ubangiji Allah ya rigaya ya bayyana wa bawansa Yahaya game da karuwan nan, wadda muka gani ta zama kwatancin addinan ƙarya waɗanda suka yaudari mazaunan duniya. A cikin aya ta 7, idan za mu duba, za mu gani cewa mala’ika ya ce mani, don me kake mamaki, zan buɗe maka asirin matan nan da kuma na dabban nan mai kawuna 7 da ƙaho 10 da ke ɗauke da ita. To, nan mun gani Allah zai bayani a kan asirin wannan karuwa. Asiri wani ɓoyayyen abu ne, amma yanzu Ubangiji zai bayyana shi a fili game da wannan karuwa. Mala’ikan kuma da ya gane cewa Yahaya ya gani yana mamaki, sai ya ce masa, don me kake mamaki, bari in nuna maka asirin. Zai nuna masa asirin matan nan da kuma dabban nan wadda take ɗauke da macen. Akwai asiri ɗaya game da macen da kuma dabbar. Waɗannan abubuwa ne waɗanda za su faru a lokacin babban tsanani ga mazaunan duniya. Lokacin kuma, ikkilisiya an fi yauce ta. Mazo Yahaya ya ga wannan, ya ce a aya ta 8, dabbar da ka gani, wadda da take kenan yanzu ko ba ta, za ta hau ne daga ramin mahallaka, ta je ta hallaka mazaunan duniya, kuma waɗanda tun farkon duniya ba a rubuta sunayensa a littafin rai ba. Za su yi mamakin ganin dabbar, don da tana nan yanzu ba ta, za ta kuma dawo. To, mala’ikan nan ya bayyana tarihin dabban nan, da dabban wani mutum ne mai rai, yanzu wato a zamanin Yahaya kenan wannan dabba ba shi da rai, ya mutu, bisa ga aya ta 3 cikin sura 13, nan gaba zai fito daga ramin mahallaka. Bisa ga sura ta 9 aya 1, wato a lokacin matsananciyar wahala a ƙarshen duniya. Matuƙasa sai hallaka, bisa ga sura 19 aya ta 19 zuwa 20. Dabban nan ita ce dabba kuma ta sura 13, wato magabcin Almasihu, wani mugun mutum. Dabban nan zai mallaki dukkan duniya. Mazaunan duniya sun yi mamaki da dabban nan, da yake ya tashi daga matattu, bisa ga sura 13 aya 3. To, waɗannan mutane su ne marasa bin Almasihu, waɗanda ba a rubuta sunayensu a cikin littafin rai ba tun a farkon duniya. Wannan dabba za ta yi masu mummunan kisa, Zabura 69 aya 28. Da wayan Yahaya sura 3 aya 5 da kuma sura 13 aya 5 da ma sura 20 aya ta 15. Mala’ikan nan yana ƙoƙarin bayyana wa Yahaya asirin wannan dabba. Aya ta tara ta ce, fahimtar wannan abu kuwa sai game da hikima, wato kawuna bakwai ɗin nan tiddai ne guda bakwai waɗanda matan nan take zaune a kai. Ganewa da wannan al’amari, in ji magana Allah sai da hikima. Sura 13, aya 18. Kawunan dabban nan inda macen nan take zaune, aka ce su ne tiddai guda bakwai. Tiddai guda bakwai ɗin nan waɗansu mulkoki ne guda bakwai bisa ga aya ta 10. Har wa yau kuma, sarakuna guda bakwai waɗanda biyar daga cikinsu aka tuɓe, ɗaya na nan, ɗaya bai zo ba tukuna, sa’an da ya zo kuwa lallai zamaninsa na lokaci kaɗan ne kawai. Aya ta 10 kenan. Donan aka bayyana tarihin sarakunan nan bakwai, su mutu babu kuma mulkinsu. Yayin mulkokin nan, su ne tsohuwar Babila, bisa ga farawa Sura 11, da kuma Asuriya, inda ta ci Isra’ila a cikin sarakuna ta bi Sura 18, aya 11, da kuma Babila wadda ta ci Yahuza a sarakuna ta biyu, Sura 24, aya 8, da kuma littafin Daniel. Sannan sai Midiya da Farisa a Daniel Sura 6, aya 30, da kuma Helas a Daniel Sura 8, aya 21. Ɗayan yana nan, wato mulkin Roma wanda a wancan zamanin na Yahaya, shi ne Romawa suke mulkinsu. To, ɗayan da yake nan kenan shi ne mulkin Roma a zamanin Yahaya, kuma ɗaya da bai zo ba tukuna, amma zai zo ya kasance lokaci ne kurum. Shi wanda zai zo shi ne magabcin Almasihu, wanda dama an yi maganarsa a cikin Sura ta 13. Ya ci gaba da cewa, dabbar da ke nan da yanzu kuwa ba ta ita ce ta 8 daga cikin bakwai ɗin nan, kuma ta fito, za ta kuwa yi halaka. Za ta kuwa halaka. Ayan nan, ta bayyana tarihin dabban nan, magabcin Almasihu, aka ce da dabbar tana da rai, a lokacin Yahaya ba shi ya mutu. Amma zai sake fitowa, wato zai tashi daga matattu, bisa ga Yahaya 13, aya 3, shi ne mai mulki na 8, amma ya fito daga mulki na 7, ƙarshensa sai hallaka ne bisa ga Sura 19, aya ta 19-20. Dalilin da ya sa aka ce da shi muguwar dabba, saboda mugun halinsa da mugun aikinsa, da kuma halinsa na rashin tausai. Sai ka nuna mana aya 12-13, ƙahonin nan 10 kuwa da ka gani sarakuna 10 ne waɗanda ba a naɗa su ba tukuna, amma sa’a ɗaya tak za a ba su ikon mulki tare da dabbar. Waɗannan ra’ayinsu ɗaya ne, za su kuma baiwa dabban nan ikonsu da sarautarsu. To, mun dubi aya 11, aya 12 zuwa 14, ana nuna mana tarihin ƙahonin nan 10. Ƙahonin nan 10 su ne sarakuna 10 waɗanda za su sami iko nan gaba a lokacin zamanin dabban nan, wato magabcin Almasihu. Za su yi mulki sa’a ɗaya, wato lokaci ɗan kaɗan a lokaci guda kuma. Babban abu a nan shi ne sarakunan nan za su zama suna da nufi ɗaya, wato za su yi yaƙi da ɗan rago Yesu Almasihu bisa ga aya ta 14, kuma sun yi nufin su ba magabcin Almasihu ikonsu da sarautarsu. Magabcin Almasihu zai shugabanci mulkokin nan 10 bisa ga Sura 13, aya 3, Sura 16, aya 12, har zuwa aya ta 16. Ta wurinsu magabcin Almasihu zai sami iko a kan dukan al’ummai da kuma mutanen duniya. Za su yaƙi ɗan rago kuwa zai ci shi da waɗanda ke tare da shi, kirayayyu, zaɓaɓɓu, amintattu, domin shi ne Ubangiji, iyayen giji. Sarakunan nan 10, ƙarƙashin shugabanninsu, wato magabcin Almasihu. Za su yi yaƙi da ɗan rago Yesu Almasihu bisa ga Sura 16 aya 14, Sura 19 aya 19. An tabbatar mana da cewa Yesu Almasihu zai ci nasara da su ba shakka, bisa ga Sura 19 aya 19 zuwa 21. Dalili kuwa domin Yesu Almasihu shine Ubangiji iyayen giji, shine mai ikon nasara da kuma fanso ɗan adam daga hannun Shaiɗan. Haka Allah ya shirya shi, shine kuma Allah ya ba wannan iko. Aka bayyana irin halin da masu bin Yesu suke da shi a cikin ayar an kira masu bin Yesu Almasihu ni da kai kenan kirayayyu, zababbu kuma amintattu. Bari wannan hali a ganshi yau a cikina da kuma a cikinka, kirayayyu, zababbu kuma amintattu. To aya 15 zuwa 18 nan mun ga bayanin hukuncin karuwan ne. Sai mala'ikan nan ya ce mani, ruwan nan da ka gani inda karuwan nan ke zaune jama'a ce iri-iri da taro masu yawa da al'ummai da kuma harsuna. To Yahaya nan ya sake komawa kan zancen abin da ya gani ya yi mamaki a aya ta ɗaya, wato karuwa. A nan mala'ikan ya yi masa fassara kaman yanda ya fara mai a aya ta 7. Karuwan nan, wato irin addinin da ke gaba da Almasihu, ta fito daga cikin mutane iri-iri, tun da can har wa yau kuma har gobe. Aka bayyana cewa ruwa inda karuwan nan take zaune bisa ga aya ta ɗaya shine jama'a iri-iri da taro mai yawa da al'ummai da kuma harsuna, kuma ko yau muna ganin wannan. Wato nufi ne, karuwan nan tana da iko a kan dukan mutane ko ina a duniya ko yaushe, sai dai banda masu bin Yesu Almasihu. Ƙahunin nan 10 kuma ya gaya wa Yahaya wanda ka gani, wato su da dabban nan za su ƙiƙa karuwan nan, za su washe ta su tsiraita ta har ma su ci namanta su kuma ƙone ta. To a wancan lokaci magabcin Almasihu da sarakunan nan za su ƙi addinin nan da aka ce da su karuwa, za su ƙara sa shi sarai. Ga yadda za su yi da wannan addini na ƙarya, za su ƙi karuwar, wato addinin ƙarya kenan, za su washe shi su tsiraita shi su kuma ci naman shi su kuma ƙone da wuta. Lalle Allah ya amsa addu'an masu rayukan nan da ke ƙarƙashin bagadi da suke tambaya yaushe ne za ka ɗauki fansar rayukanmu. To masauraranmu, za mu dakata a nan, za mu ɗora a nazarinmu na gaba. Allah, mun gode maka domin wannan asiri, ka ci gaba da fasarta shi yadda za mu gane a cikin sunan Yesu Almasihu mai cetonmu. Amin. To masauraranmu, a madadin injiniyanmu Joseph Pampajok, ni rarren yawa hotsi ga ke cewa ku biyo mu shiri na gaba, za mu ɗora inda muka tsaya. Amin.
Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya: 0900-99-88-27, 0800-62-56-36.
A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne, wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki, wato TTB, ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa, akwatin gidan waya 465-465, Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga ƙarfe 5 zuwa 5:30 na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.